Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a, 25 ga watan Mayu shekarar 2018. Hafsat Bello ɗan mai soro ce tare da Safinatu Sada Sodangi. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. Kasar Koriya ta Arewa a yau Juma'a ta ce har yanzu a shirye take don tattaunawa da kasar Amurka. Jami'an Koriya ta Arewa da kasashen da ke makwabtaka da ita na ci gaba da mai da martani akan soke taron da shugaba Trump ya yi. Kasashen Netherlands da Australia sun ce Rasha kacu kan suka dora wa laifi akan faduwar jirgin saman Malaysia mai lamba MH17. To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji raɗaɗin da ake kan kokarin tazarce da ake tunanin shugaban kasar Niger na kokari ne.
Sai dai wani kakakin jam'iyyar Fayyandayar Tarayya mai mulki Asmanu Muhammadu ya ƙaryatar da dukkan wani yunkurin tazarce domin a cewar sa shugaba Isu Muhammadu ba zai taba saba alƙawari ba.
Haka kuma za ku ji yadda hukumomi a Niger din ke wayarwa da jama'a kai kan kiyaye cutar yoyon fitsari.
A lokacin da ɗauki ciki ya ce mutane ne da amsa, mace kuma ta zo da wannan ya masa.
Daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirinsa na duniyar Amurka. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email. Amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Koriya ta Arewa a yau Juma'a ta ce har yanzu a shirye take don zaman tattaunawa da kasar Amurka a kowane lokaci a kuma duk irin yanayin da take bukata. Biyo bayan soke ganawar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Mataimakin ministan harkokin kasar wajen Koriya ta Arewa Kim Kai-gwan da ɗaɗɗan mai bada shawarar nukiliya kuma babban jami'in diplomasiya ya faɗi a wata sanarwa da wata kafar yaɗa labaran kasar Koriya ta Arewa ta watsa cewa a shirye suke su ƙara ba kasar Amurka ƙarin lokaci don sake tunanin tattaunawar da za a yi a ran 12 ga watan Yunin wannan shekarar a kasar Singapore. Trump ya soke shirin tattaunawa da shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un inda ya dora laifi akan wasu kalaman barazana da suka fito daga Pyongyang a lokacin da jami'anta suke mai da martani akan wasu maganganun da suke dauka kamar na tsokana ne da suka fito daga jami'an kasar Amurka. A halin yanzu kuma jami'an Koriya ta Arewa da kasashen da ke makwabtaka da ita na ci gaba da mai da martani kan soke wannan taron da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. Wasu masu nazari na ganin kalaman neman a sasanta da aka ji suna fitowa daga bakin mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa din Kim Kai-gwan na cewa har yanzu gwamnatin su a shirye take ta zauna da Amurka don warware duk wasu matsalolin da ke tsakanin su. Sun sha bamban da kalaman batanci, zage-zage da barazana da aka ji suna fitowa daga bakin wasu jami'an gwamnati ta Koriya ta Arewa, waɗanda kuma a sanadin su ne Trump ya soke taron kolin nashi da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa din. A jiya Alhamis ne aka ji wata mataimakiyar ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa mai suna Chelsun Hee tana kira mataimakin shugaban Amurka Mike Pence a matsayin wawan ɗan siyasa. Har kuma ta ƙara da barazanar cewa a shirye take a fito fili a gwada ƙarfin nukiliya tsakaninta da Amurka. Jami'ar ta furta waɗannan baƙaƙen maganganun ne bayan da shi Pence ya kira da a yi amfani da misalin tsarin da aka ɗauka a kan Libya a kan ita ma Koriya ta Arewa ɗin. Wannan tsarin yana magana ne akan yadda aka cusa wa Libya ra'ayinta yi watsi da makamanta a shekarar 2004, amma kuma Koriya ta Arewa ta san cewa jim kaɗan bayan haka ne aka kifar da gwamnatin Libya ta shugaba Muammar Gaddafi, kuma shi kansa aka kashe shi a cikin wani bore da ya samu goyon bayan rundunar sojan ƙasa da ƙasa da ta haɗa har da ta Amurka ɗin. Kasashen Netherlands da Australia sun ce Rasha kacho kan suka daura wa laifi kuma za su nemi diya akan faduwar jirgin sama na Malaysia mai lamba MH17 da ya fadu a yankin gabashin Ukraine da ake yaki a cikin sa shekara 4 da suka gabata. Har duka mutane 298 da ma'aikatan jirgin suka halaka. Da yake magana da manema labarai a Hague, ministan harkokin wajen Netherlands din Steve Block ya ce yanzu an tabbatar ba tare da wata shakka ba cewa akwai alaka tsakanin rokan nan da ya tarwatsa jirgin sama MH17 da kuma rundunar sojan Russia. A jiya Alhamis Zaini masu bincike suka yanke hukuncin cewa makami mai linzamin da ya kakkabo jirgin saman wanda yake kan hanyarsa daga Amsterdam zuwa birnin Kuala Lumpur ya samu asali ne daga wata bataliyar soja dake a can Russia. Sai dai Russia ta musanta zargin a yau Juma'a inda take cewa hukumomin da Netherlands basu gabatar da wata kwakkwarar shaida ba dake nuna gaskiyar zargin da suke illa kawai suna neman cimma nasu burin. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce tana karfafa zaton ƴan tawayen Ukraine ne suka harbi jirgin. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wasu mutane biyu da ke dauke da cutar Ebola sun guje daga asibitin da aka killace su a kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo don halarta wani taron addu'a. Ana fargabar cewa mai yiwuwa sun harbi akalla mutane 50 da suka yi cuɗanya da su a wurin taron. Wannan ya nuna karancin rashin wayarwa da jama'a kai akan yadda cutar ke yaduwa, a saboda haka gwamnati da sauran 'yan agaji suna ƙara kaimi wajen wayarwa da al'umma kai don magance barkewar cutar Ebola, wacce zuwa jiya Alhamis ta kama mutane 52 har sun fara zazzabi. Daga cikin 52 an tabbatar da 31 sun kamu da Ebola, 13 kuma zato ake yi, yayin da 8 kuma ake cewa za ta iya yiwuwa su ma sun kamu amma babu tabbaci. A halin yanzu kuma hukumar lafiya ta kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta rike kididdigar mutanen da cutar ta halaka daga 27 zuwa 22, ko da yake kuma ana tunani mace-macen zai karu. Masu jefa ƙuri'a a kasar Ireland suna shirin jefa ƙuri'a a yau Juma'a don yanke hukunci akan yarda ko soke wani sashe na kundin tsarin mulki da aka yi kuskurima wanda galibi yana hana zubar da ciki. Gyaran da ake magana akai tun shekarar 1983 yake a cikin kundin tsarin mulkin, kuma sashe ne da ya hana zubar da ciki kwata-kwata kafin a sauya shi shekaru 5 da suka wuce, inda aka sake yi mishi kuskurima da ta bayar da damar zubar da ciki idan rayuwar uwa tana cikin hadari. Idan masu jefa ƙuri'a suka yarda da sassauta batun a zaben raba gardamar da suke yi a yau Juma'a, gwamnatin Prime Minister Leo Varadkar na shirin gabatar da wani sabon shirin doka kafin ƙarshen shekara don nema a ƙyalla mata masu ciki su iya zubar da cikin idan cikin bai wuce sati 12 ba. A yanzu haka dubban matan Ireland a duk shekara suna tafiya ƙasar Burtaniya don su zubar da ciki.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a jahuriyar Niger muhawara ta barke tsakanin 'yan kasar bayan da wasu rahotanni suka ambato wasu matasan yankin Zindar suna nuna bukata ga shugaba Isuhu Muhammadu ya nemi wa'adin mulki na uku a zaben shekarar 2021. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wani sautin muryar da aka bayyana a matsayin hirar da Isu Bra, sakatare janar na kungiyar matasa ta EJN yankin Zandar, yayi da wani dan jarida wanda kuma ake ta yadawa yanzu haka ta hanyar WhatsApp ne ya haifar da muhawara. Kasancewar muryar na dauke da kiraye-kiraye ga shugaba Isu Muhammadu ya nemi wa'adin mulki na uku domin ci gaba da abin da EJN din ta kira tabbatar da tsaron kasa, duk kuwa da cewa wa'adi biyu kawai doka ta yi tanadi. Batun ta zarce wani abu ne da jama'ar Nijar ke ɗauka da matukar mahimmanci bisa la'akari da abubuwan da suka faru a zamanin Jamhuriya ta biyar, lokacin da shugaba Tanja Muhammadu ya kwaskware kundin tsarin mulki domin baiwa kansa jalolin shekaru uku. Saboda haka mataimakin shugaban jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa Isu Isaka ke cewa
ka san shugaban kasa kullum yana cewa shi regime semi presidential din nan bai amince da shi ba, ya yi so regime presidential. To dan haka nan ne an yi tsan komi da komi dan a samu cikin assembly deputy yawa bai kai ayi referendum ba deputy sai su aza hannu bisa constitution su sace article cin nan mai hana ayi shugaban cikin kasa so uku ni na san ba shakka nan zuwa lokaci ba dogon lokaci ba shugaban kasa ta mikan nan yana hita ya bayyana ta muna nan muna kallon su
sai dai wani kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Asmanu Muhammadu ya karyatar da dukkan wani yunkurin tazarce domin a cewar sa shugaba Isu Muhammadu ba zai taba saba alƙawali ba
wanda suka san PNDS kuma suka san shugaban kasa Isu Muhammadu sun san Isu mutum ne wanda in yace eh gobe bai ci a'a magana Isu guda ce yayi ma al'umma alƙawali al'umma ya tambaye su bashi amana sun bashi so daya so biyu takardu na kasa wanda ake cewa constitution sun tsaida duk shugaban kasar Niger bakin mandake shi guda biyu ne to su shugaban kasa in Allah da zashi
kullo da bukatar ta zarce daga yankin Zandar wata hujja ce mai karfi dake fayyacewa ƴan adawa cewa hannunka mai sanda ake yi wa shugaban jam'iyyar PNDS tarayya na kasa baki daya Bazoum Mohamed wanne ake yi wa kallon wanda ya kamata jam'iyyar ta tsayar a zaben 2021
don me an kai shi Zandar dan can ne Jean Bazoum dan a gwada mai cikin Jean kuma an ka fara an ka ce shugaban kasa ka ci gaba da aikin da kake yi
anan madigar jam'iyyar da ke mulkin Niger na zargin ƴan hamayya da kokarin haddasa rudani a kawunan shugabanninta da nufin cimma wata manufar siyasa a wannan lokaci da shugaba Isuhu ke ƙara samun yarda a wurin talakawa
akwai wani committee a bureau politique na wannan jam'iyya muna labarin na kirkiro ƙarya shugaban kasa kaga shi na shiga harkokin siyasa yo shugaban kasa ya dauki alƙawari da al'umma dole mai al'umma aiki shike ta da mutane a hankali tunda sun ga abinda basu yi ma kasa gaba yau garin ya mai an jara ta tas
sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger
Gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai muna jahuriyar Niger din inda ma'aikatan lafiya a kasar ke ci gaba da faɗakar da al'umma akan matsalar yoyon fitsari. Karuna na mamman bako gare ka.
A jahuriyar Niger hukumomin asibiti yake ci gaba da faɗakar da al'ummar kasar game da matsalar nan ta yoyon fitsari da mafi yawancin lokaci ke afkuwa bayan lokaci mai tsawo bace na fama da naƙuda ko kuma rashin zuwa asibitoci da wuri a lokacin da mace ke naƙudar da ma auren yaradiya mata da shekarunsu ke da karamci sosai ko kuma waɗanda ke da karamcin shiki daga cikin manyan malaman asibitin jahar Maradi inda wannan matsalar ke wanzuwa sosai ya yi mana ƙarin bayani
wannan cuta ta yoyon fitsari cuta ce wadda ta shafi mata musamman mata wajen haihuwa wannan ne cuta kuma suna ɗaukar shi idan naƙuda ta yi tsawo to wannan naƙuda shi ne ke kawo wannan yoyon fitsari dan shi ne da naƙuda ta fara a safarwa a duk zuwa likita neman haihuwa aka zabar aka je likita idan naƙuda an gani mai dadewa ce to sai a ɗauki matakan da ya dace musamman tiyata don a samu aibatar da aiki wannan likita uwa da ɗanta a wata shekara da muke ciki cikin mutane da lamun samu mace goma da ta zo da wannan ya masa da Allah ya sa duka an musa aiki su kuma na fasa hanyar samu nasara ba abun da ya kamata a ƙara ɗan ganowa da shi har yanzu muna gani kawai sako bai yi da ya sa ba saboda har yanzu muna karɓar mata wanda idan kuka tambaye su ko yaushe ne ciwon gabara za su yi mutum na tare shi zuwa shekara biyar kusa a gida kana shi dai abun kare kai Allah gudanar da yake gurgudu muna da likitoci zanto da kankana likita ne da na wannan duka akwai kuma dogon motoci da yake cewa ambulance na dauka ya malaci to kan da mace duka ta shiga na kuda abin mahi kyau aka ga take ta tayo eh mace in ta shiga turkushi ba ta wuce kulisa ba ko musha biyu ba ta aiwo ba idan duka ya wuce an shiga cikin matsala matsala azabar a likita
shin wani hali ne matan da ke fama da wannan matsalar ta tsari suke ciki kuma wani koke ne gare su game da kulawa daga bangaren masu abin hannun su game da halin da suke ciki su dai matan da ke fadawa a cikin hali na yoyon fitsari na huskantar a wani lokaci saki daga mazajensu ko kyama daga ƴan uwa kuma kusantansu haka ma da fama da karewar tattala arzikin abinda ke hannayensu Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin 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 tuma amin ya Allah
A gaida Haruna Maman Bako Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 17 yanzu kuma ga shiri na gaba
Jama'a barkanku da saki saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Tun a farkon watan Mayu wannan shekara ne aka fara samun amon wutar dutsen Hawaii na Kilauea wanda har ya raunata mutum guda da kuma tilastawa ɗaruruwan mutane ficewa daga gidajensu bayan da narkakken dutse wanda ya jirkice ya koma wuta ya rika malala a yankin Yau batun da shirin duniyar Amurka zai tabo kenan Dunkule da narkakken wutar duwatsu ne ke ci gaba da kurara a yankin Kilauea dake jihar Hawaii a nan Amurka. Baya ga kurarar, wutar ta rika fantsala a sama inda ta kai tashin mita 5 a ranar Asabar din ta gabata. Lamarin da ya haifar da kogin narkakken dutse wanda ya lalata gidaje da dama, ya kuma yi barazanar rufe wata babbar hanyar motoci. A iya irin ma'aunin da masana suka dora wannan bala'i na kurara tare da fitsowar wutar ruwan duwatsu. Alamarin na ƙara ta'azzara ne tunda farko al'umar yankin Lelani da suka fi kusanci da inda wutar ke fetsowa aka fara kwashewa Mike Arendt na ɗaya daga cikin mutanen da amon wutar ya tilasta wa ficewa daga gidajensu
We might be able to go back in a week
Mai yiwuwa za mu iya komawa gidajenmu nan da mako mai zuwa wataƙila sai bayan wata ɗaya amma sai dai ga bisa dukkan alamu barazanar na nan kuma dama tun asali wannan matsala na nan Sai dai kawai naga kamar lamarin ya fita azzara ne a yanzu.
That's always there but it's going to be more severe of a threat now.
To jami'an bada agajin gaggawa sun umarci karin mutane da su fice daga yankunan su a ranar Asabar din ta gabata. Bayan da ruwan wutar ya tsallaka wani titi ya kuma shiga cikin teku. Lamarin da ake ganin zai iya haifar da matsalar rashin lafiya. Don Wexpack, manomi ne a yankin na Kilauea.
It seems to be flowing pretty fast down to Highway 137 to the ocean. It was
kamar ruwan wutar na kwarara da gudu zuwa kanya mai lamba 137 zuwa yankin da ke teku. Da farko ta tunkaro angurmu ne. Hakan yasa aka ce mu fice daga gidajenmu. Gaskiyar magana ma har sau biyu muna ficewa daga gidajenmu a makon da ya gabata. Amma da wutar ta dan karkata sai muka yanke shawarar komawa gidajenmu yanzu dai ga mu nan muna fatan alheri
masana a fannin kimiyyar shimfidar doron kasa na nuna fargabar cewa akwai yiwuwar a kuma samun sabon kwararar wutar narkakken dutsen kilomita 40 daga ainihin tushen da aman wutar ya faru. Wannan lamari har ila yau ya turnike sararin samaniya da toka da kuma iska mai dauke da guba, hakan kuma yasa masana kiwon lafiya suka ce waɗanda suke zaune ma nesa da inda dutsen yake aman wutar ka iya fuskantar matsalar rashin lafiya. Phoenix Grange, ma'aikacin kiwon lafiya ce a yankin na Hawaii.
Especially those people who may already have breathing issues need to be taking cover.
Kace mutane na buƙatar su fake ko kuma ma su fice daga yankin, musamman waɗanda ke fama da matsalar numfashi. Yana kuma da muhimmanci mutane su riƙa zama a cikin gida a yankunan da tokar ke fita. Tun a baya dai an yi ta gargaɗi ga jiragen sama da su kauce babban tsibirin. Tun bayan da dutsen ya fara amayar da wuta da furzar da toka. A kuma lokacin ne gwamnan jihar ta Hawaii, David Ige, ya sanar da kafa wata rundunar haɗin gwiwa ta musamman wacce ta riƙa taimakawa mutane wajen ficewa daga gidajensu. Shi dai dutsen Kilauea mai aman wuta ya kasance ɗaya daga cikin fitattun duwatsun da aka san su da amayar da wuta. A wannan jikon ya fara tumbuɗin wutan ne a farkon watan nan na Mayu. Har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto, masana sun ce ba za a iya hasashen lokacin da wannan aman wuta zai tsakaita ba. Masu tsaro daukacin abin da shirin duniyar Amurka wannan mako ya kunsa kenan, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Zulatika Hawk da Salihu Garba da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma June Levis Gresham da ta hada mana shirin baki ɗinsa. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalu ke cewa sai mun haɗu a wani mako idan Allah ya kai mu.
To a gaida Muhammad Lalu, albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai.
Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum. Ni ne Sunusi Ahmad Kutama, wangiji ya faɗi shahru Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Ko a can baya da Allah ya ce ya wajabta muku yin azumi, to sai kuma aka saukar da wannan aya sai ta nuna cewa azumin nan za a yi shi ne a watan Ramadan. To watan Ramadan din nan saboda darajar sa sai ya zama shi kadai ne ya zo a cikin Al-Qur'ani, shi a cikin sa Allah ya saukar Al-Qur'ani. Sannan yace fa mun shaidu min kuma shahara fa yasu. To ina daga cikin alkairin wannan wata ba a Al-Qur'ani ne kawai aka sauka a cikin sa ba, an saukar da suhufi Ibrahim, wato zaka iya cewa littafin Annabi Ibrahim a daren farko na Ramadan. An saukar da At-Taura a shidda ga wata Ramadan bayan shekara 700 da saukar da suhufi Ibrahim. Sannan aka saukar da Zabura a dare na 12 ga Ramadan bayan sauka At-Taura da shekara 500. Sannan aka saukar da Injila a shekara ta 1200 bayan saukan Zabura a dare na 18. Sannan aka saukar da Al-Qur'ani a dare na 27 ko dare na 24 a watan Rawayan na Ramadan bayan saukan Injila da shekara 600. Sannan a cikin sa ne Lailatul Qadri take wadda khairun min alfi shahrin tafi wata 1000, kamar yadda aka kisanto cewa Annabi Nuhu a zamanin sa wata mata ta zo masa tana cewa roƙa mata Allah, Allah ya sa in tafi ƴaƴaye su riƙa rayuwa, domin in tafi da duka bai wuce shekara 200 kawai sai ya rasu. Sai Annabi Nuhu ya ce mata ki gode wa Allah tunda Allah ya sama kina haihuwa, nan gaba za a yi wata al'umma wadda rayuwarta ba ta wuce shekara 100 ba. To sai ya saba suna ta mamaki, to shine mu wannan al'umma kenan, sai Allah ya bamu Lailatul Qadrin nan domin ayyukan mu su yawa su cika daidai irin al'ummomin da suka gabace mu. Assalamu alaikum.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Zainab Buhari a Hayaguru, jihar Yobe, Najeriya, inda ta ce haba shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ka sa baki wajen kawo ƙarshen yajin aiki da ma'aikatan lafiya ke yi, domin wallahi majinyata na cikin wahala. Allah ya sa kira na ya je ga wanda na yi domin sa, amin. Sai kuma saƙonmu na gaba shi ma ya fito ne daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa, jihar Kebbi, inda ya ce don Allah ku gaya wa gwamnatin kasar Afrika ta tsakiya cewa ya kamata ta gaggauta kawo ƙarshen rikicin addini da na kabilanci wanda ya tilastawa dubban ƴan kasar yin gudun hijira zuwa kasar Kamaru tare da haddasa yawan mutuwar yara ƴan kasar. Muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya, amin. Sai kuma sakonmu na gaba shi ma cewa yayi muna jinjinawa wata kungiya a jihar Niger bisa namijin kokarin da ta yi na gudanar da taron fadakar da matasa akan illar shiga bangar siyasa tare da jaddada muhimmancin zaman lafiya. Da fatan sauran kungiyoyin za su yi koyi da irin wannan kungiya ta jihar Niger. Sai kuma sakonmu na gaba inda yace assalamu alaikum muryan Amurka, dan Allah ku bamu dama mu kira ga gwamnatin tarayyar Nigeria da ya kamata ta yi cikakken bincike akan wannan rahoton ta kungiyar Amnesty International da ta fitar akan cin zarafin mata ƴan gudun hijira domin a hukunta duk waɗanda aka samu da hannunsu a cikin wannan aika-aikan da suka yi. Shi ma sakonmu na gaba cewa suka yi salam BOA Hausa hakika ikirarin gina layin dogo wanda zai taso daga Fatakwal ya ratsa jihohin Najeriya kana ya wuce jamhuriyar Niger da gwamnatin kasar mu Najeriya ta yi wani abun farin ciki ne duba da yadda hakan zai ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen biyu. Sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Sadi Sa'idu Daura inda yace fatan alheri gare ku BOA Hausa. Ku bani dama na yi kira ga gwamnatin jihar mu ta Katsina akan karancin likitoci da muke fama da su a asibitocinmu wanda hakan wata babbar matsala ce idan muka duba muhimmancin lafiya a cikin al'umma.
Lokaci ne kuma da zamu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice.
Kasar Koriya ta Arewa a yau Juma'a ta ce har yanzu a shirye take don zaman tattaunawa da ƙasar Amurka a kowane lokaci a kuma duk irin yanayin da take buƙata. Biyo bayan soke ganawar da shugaban Amurka Donald Trump yayi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Mataimakin ministan harkokin kasar wajen ta Koriya ta Arewa Kim Kye-gon da daddan mai bada shawara nukiliya kuma babban jami'in diplomasiya ya fadi a wata sanarwa da wata kafar yada labaran kasar ta Koriya ta Arewa ta watsa cewa a shirye suke su ƙara ba kasar Amurka ƙarin lokaci don sake tunanin tattaunawar da za a yi a ran 12 ga watan Yuni wannan shekara a kasar Singapore. A halin yanzu kuma jami'an Koriya ta Arewa da kasashen da ke makwabtaka da ita na ci gaba da mai da martani kan soke wannan taron da shugaban Amurka Donald Trump yayi. Wasu masu nazari na ganin kalaman neman a sasanta da aka ji suna fitowa daga bakin mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa din Kim Kye-gon na cewa har yanzu gwamnatin sa a shirye take ta zauna da Amurka don warware duk wasu matsalolin da ke tsakanin su. Da suka sha bamban da kadaman batanci zage-zage da barazana da aka ji suna fitowa daga bakin wasu jami'an gwamnati ta Koriya ta Arewa wanda kuma a sanadin su ne Trump ya soke taron kodin nashi da shugaba Kim Jong-un da Koriya ta Arewa din. Kasashen Netherlands da Australia sun ce rasha kacho kan suka dora wa laifi kuma za su nemi diya akan faduwar jirgin saman nan na Malaysia mai lamba MH17 da ya fadu a yankin gabashin Ukraine da ake yaki a cikin su shekara 4 da suka gabata har dukkan mutane 298 da ma'aikatan jirgi suka halaka.
To masu aro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana zamu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a saki sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Safinatu Sada Sodangi ta taya ni gabatar da shirin da Julia Discretion da ta hada shirin tare da bada umarni da injiniyan mu Joe Gill. Ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa, ku dakaci shirin yau da gobe.